فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na littafin Ahlali Mukhtasarul Akhdari na babban malamin fiqhun Malikiya Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta Alhamis wadda take 15 ga watan Al-Jumad Al-Akhira 1437 wadda ya zo daidai da 25 ko da 4 24 ga watan Maris shekara ta 2016 miladiya muna karatu cikin wannan littafi a babin ladubba kamar yadda muka ambata a baya cewa mawallafin wannan littafi Allah ya masa rahama ya kasa littafin sa kashi 2 kashi 3 ma kashi na farko bangaren aqida sai dai bai tsawaita a wannan bangaren ba kawai cewa yayi awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani daga iyanan shikenan ya baka aiki akan aqida kashi na biyu shine kashin ladu bangaren ladu ba da muke karantawa yanzu sai kashi na uku bangaren ibada wato shi kuma tukunna ban mu iso shi ba a karatun mu na ladu ba mun tsaya a daidai ina ne yawwa jayyid malan yace wa yajibu alayhi hifdhu basarihi 'ani an-nadari ila al-haram yana wajaba akan baligi mai hankali shine mukallafi hifdhu basarihi kiyaye ganinsa 'ani an-nadari ila al-haram daga kallo zuwa ga haramun mun yi bayani akai wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin baya halatta a gare shi ya kalli musulmi bi nazratin tudhi da wani kallo da zai cutar da shi wannan ma mun yi bayani akai gini akan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu afful muslimi لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره مسلمي duk adam uwan musulmi ne baya zaluntarsa baya yi masa ƙarya wala yahqiruhu kuma baya kaskantar da shi to kallon da zai cutar da musulmi kallo ne na kaskantarwa irin su harara irin su kallon up and down irin su kallon rain da kuma har kallo na kazzubawa mutum ido har ya kai ga yaji bai ji dadi ba da irin wannan kallo da kai masa ko kuma ka kalli mutum a irin yanayin da bai so ka kalle shi kallo ne na cutarwa mace mai tafiya akan hanya ka sa mata ido hatta ji kamar za ta faɗi ko kuma kana leka mutanen wani gida ta wata kafa da ka samu ko ta katanga ko ma har leka na bandaki sawa'un nabiji ne ko mace wannan duk kallo ne na cutarwa sawa'un wanda ka kalla ya san ka kalle shi ko bai san ka kalle shi ba kallo ne na cutarwa kuma Allah zai rubuta shi a karka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tala'a ala dari qaumi fa faqahu aynahu fala diyata alayhi duk wanda ko fala kawada dukkan wanda ya leka gidan mutane sai suka kwakwale masa ido to babu diya ko babu kisasi akan saboda me, saboda abin da ya aikata laifi ne a shari'a. Ba zai zo kuma daga baya ya ce ai an kwakwale masa ido ba, illa an yakuna fasika, sai dai in wanda za a kalla din fasiki. Fasiki shi ne wanda yake mai fita daga da'a, mai fita daga yi wa Allah da'a, wato mai sako wanda kuma sakonsa ya bayyana, dukan masu sako ne, amma wanda sakonsa ya bayyana ko da yake aikata shi a bayyane, bai jin tsoron Allah, bai jin tsoron mutane, bai jin kunyar Allah, bai jin kunyar halittun Allah, zai aikata aikinsa na sako a fili yana gari. Wannan bayyanar da sakonsa shi yake mai da shi fasiki, ko kuma ta fiskar ba da labari zai aikata abin da zai aikata, sannan kuma sai ya wayi gari yana labarta abin da ya aikata. Shi ne mafi sharrin mutane kamar da hadisi ya tabbata, wanda zai kwana yana zunubi Allah yana suturta shi, amma sai ya wayi gari yana fallasa kansa yana cewa nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza, ba mai aikata ka sai fasiki. Amma wanda zai yi zunubinsa ya ɓuya wajen aikatawa kuma ya koye aikatawa, wannan da sauran imani a zuciyarsa, akwai yiwuwar wata rana zai bari, akwai yiwuwar wata rana zai tuba. Ɓoyewansa da ya yi alama shi na cewa bai yarda da abin da yake yi ba, kin faɗa da ya yi alama ce ta bai yarda da abin da yake yi ba. To irin wannan ya fi kusa da tuba sama da wadda zai aikata a bayyane, ko kuma ma bayan ya aikata a koye ya faɗi ya aikata. Wannan akwai abin tsoro a cikin lamarinsa, domin bai ma gaskata abin da yake laifi ba ne. Domin wani sahabi da ya zo wajen annabi sira da amincin Allah sabata gare shi zai masa fatawa, annabi sira da amincin Allah sabata gare shi yana ganinsa ya ce jita tas'alu anil birri, ka zo ne za ka yi tambaya dangane da kyakkyawan aiki, sai ce istafti qalbaka, tambayi zuciyarka. Albirru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadr, duk kyakkyawar ɗabi'a aikin ƙwarai ne, shi ko abin da ba daidai ba laifi ko zunubi, duk abin da ya sosa maka zuciya, ƙirjinka, zuciyarka ta kai komo ka samu shakka a kansa baka san nutsuwa ba, to wannan shi ake cewa zunubi, abinda baka san kwanciyar hankali a kansa. A wata riwayar ya ce albirru matma'anna ilayhi qalbu wa karita an yattali alayhi an-nasu, kyakkyawan aiki shi ne wanda zuciya ta nutsu da shi. Afwan, al-ithmu al-birru matma'anna ilayhi al-qalbu wal-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nasu, kyakkyawan aiki shine abinda zuciyarka ta nutsu da shi, mummunan aiki kuma shine wanda zuciyarka ta sosa bai maka ba, kuma har ma ka kyamaci a ganka kana yi. To wannan ma'auni ne na mutumin kirki, amma mutumin banza fasiki wannan baya zama masa ma'auni, shi yasa ba za a yi kiyasi a kansa ba, ba zai ce ba to ainihin tunda ina iya yi kowa yana gani kenan nawa ba laifi ba ne, a'a kai din ne sasa, zuciyarka ta riga da ta yi sasa, da haka ba za a yi kiyasi a kanka. Annadiru la hukmal ka fita daga cikin mutanen kirki, wannan yasa ba ka jin abin da kake yi laifi, kamar yadda kafiri ya yadda da kafircinsa, yaddarsa da kafircinsa da nutsuwarsa da kafircinsa bai sa an masa hukuncin daidai yake yi. Saboda me? Saboda dama kafiri ne, wanda ya zama fasiki ya zama fajiri, nutsuwarsa da aikinsa ba ya halatta aikinsa, bayaninsa na aikin zunubinsa ba ya halatta zunubinsa, sai dai kawai zuciyarsa ta yi tsatsa ne har ta kai shiga wannan matsayi, Allah ya kiyaye. Don haka idan mutum ya kai ga wannan matsayi, fasikancinsa ya bayyana. nan ku bambanta fasiki da mai aikin sako. Mai aikin sako shine wancan mutum wanda yake da ma'auni a zuciyarsa. Babu wani kuma ma'asumi wanda baya fadawa sako sai annabin wannan al'umma sira da amincin Allah tabbata gare shi. Bayan shi daga Abubakar Siddiq zuwa mafi kaskanci a cikin wannan al'umma ta musulunci, kowa yana fadawa sako, mafi darajar masu fadawa sako sune waɗanda in sun fada sako suke nadama, sun san sun yi sako sai su koma ga Allah, ba sa ci gaba da aikata wannan sabon alhalin suna sani. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وانجدي تعالى يتشي سوني ودن ديدن سم أي كتا الفاشا هو سنزال انتكا وننسو تو سيسو جنا الله انسن جنا الله سيسو لمغافر الذنوب انسو تعالى يتشي ومن يغفر الذنوب إلا الله kuma dama ba mai gafarta zunubi zunubai sai shi Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, ba su ci gaba akan abin da suka aikata na zunubi. Kenan rayuwar tsakanin bawa da Ubangiji rayuwa ce ta faɗi tashi. Ka faɗa wani zunubin, ka gano ka yi zunubi, ka yi nadama, ka tuba, an jima ka ɗan ka faɗa wani kala daban, ko gobe ka faɗa wani kala daban, ka sake tashi ka tuba. Kayi wata sallah don ka kankare baya, kayi wani azumi don ka kankare baya, kayi addu'a don Allah ya yafe ka. Haka faɗi tashi ba za ka iya tsira daga zunubi ba. Ko ƙarami ko babba za su dinga bin ka. Amma mumini na ƙwarai yana iya kubuta daga manyan zunubai, domin manyan zunubai zunubai ne da wato mutum ba wai zaman kafa kaɗai take ba shi damar ya aikata babban zunubi ba. A son zuciya. Amma ƙaramin zunubi zaman kafa takan sa mutum ya aikata. Kamar kallon mata. Kallon mata ƙaramin zunubi. To kaga mutum da kamalarsa da komai, da gemunsa da wandansa da shuwakinsa da komai, amma in ya ga wata sai kaga ya kasa hakuri sai ya maimaita na biyu ko na uku. Kaga irin wannan sai kace astaghfirullah. Sai kai ƙoƙarin kuma kiyayewa na gaba. Shi ƙaramin zunubi zaman kafa takan sa mutum ya fada cikinsa. Amma babban zunubi irin sata, irin zina, irin shan giya, irin fashi, ai sai an shirya. Da haka son zuciya ne zai sa mutum ya fada babban zunubi. Amma ƙaramin zunubi faɗi tashi yana bibiyan bayi ba yadda mutum ya iya. Sai dai kawai mutum ya zama mai yawan tuba, mai yawan ayyuka na ƙwarai, saboda ayyukan ƙwarai suna kankare ainihin ƙananan zunubai. Innal hasanati yudhibna sayyi'ati ذلك ذكرى للذاكرين. To wanda ya kasance ba fasiki ba, bai bayyana zunubinsa ba, ko a aikace ko a zancensa, da doguwar rigarsa da hularsa, ko ma har da shiwakinsa, zai zo masallaci ku yi sallah da shi. Mutumin kirki, fiskarsa abin da ya bayyana a fiskarsa shi na kirki, ɗabi'unsa na kirki, to ka ɗauke shi a yadda yake a matsayinsa na musulmi. Ku kyautatawa junanku zato. Kar mutum yana ɓoye muku zunubinsa, ku lallaba sai kun gano kuskurensa, sai kun gano laifinsa, ku zo kuna yaɗa jita-jita a kan bencinanku, a kan yashinku, a rumfunanku na hira. Wallahi mutum ya ɓuya Allah ya suturta shi da zunubinsa. Amma ku zo kuna fallasa shi a kan teburanku, kuna fallasa shi a rumfunanku. Idan kun yi haka kun yi zalunci ba ƙarami ba. Shin kun san tsakaninsa da Ubangijinsa? Shin kun san irin karban da Allah zai masa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin waɗansu mutane guda biyu, ɗayan fasiki ne na gaske, fasikanci a fili, ɗayan kuma bawan Allah na gari. Kaga aka wayi gari, sai shi na garin ya fara ganin shi wannan fasikin ya riga da ya raba gari da Allah. Har wata rana gudu baki ya ce masa Allah ba zai yafe maka ba. Allah madaukakin sarki ya kashe su, ya tashe su ya ce wane ne har yake rantsuwa yake mun shishigin ba zan gafartawa ba. Ya ce to kai aikinka ya rushe, kai kuma ka samu aljanna. Ba a shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa. Da haka duk wanda ka ga ɓuya ya yi,
ka same shi a lungu ya buya zai yi barna da yar wani yana tattauna da ya gama shan kanta ka same shi karka bari kai karka labe kace baringa baringa gudun ruwansa har a shiga daki har ai komai sai an fito wani shedanin ma sai an fito sai ya bi ke ce na gani nima kaga mutumin banza abin da ya kamata a lokacin shine ka je kai address din sa wane da mutuncin ka da girman ka wance ke da yar gidan malam wane ke da yar gidan makwabci wane da cikin wane ke yar gidan alhaji wane wannan ba mutuncin ku ba zai tsorata za ta tsorata za su sarbo saboda shi yasa suka buya ai da sauran imani shi yasa suka buya duwa daga ga yana buya zai yi zunubi da sauran imani tare da shi kadan za kai masa ka gyara shi wannan tsoron da zai tsorutar da zai babban wa'azi ne ba karami ba nan zai fara baka hakuri dan Allah kai hakuri ba fa komai maka ba fa laifi yama ba dan Allah kai hakuri ka rufa mu asiri dan Allah kaza to shikenan ka ce kar a saki kai ka san wannan ba daidai ba kai kuma sai ka rufe bakinka sai dai alakiran Allah ya tabbaye ka amma jama'a kuna iya haka bakin sai yana rawa hakan sai yana rawa zai je zauna a rufa ce ha to na ga abu da ya daga mu haka ce baba mu menene ce kabari kawai zai fa fada zai fada karshe sai ya fada kaga ba daidai ba daga wannan lokacin zaka samu wani yana ganin wannan bawan Allah da kima da mutunci mai wa malamin yara ne na Qur'ani a Islami ko malamin fiqh ko malamin math ko malamin English a makaranta wane ne baya fada wa laifi waye baya fada kuskure kaga sai kaje kana cewa ta wane wane ai ya bata kansa mutuncin sa ya zube warwas sai ka dauki bayani sai Allah ya suturta shi ya rufe shi ya bashi da rigarsa ya fika sonsa kuma Allah ya fika kin abin da za a yi in Allah ya ga damar ya fallashe ka kai ma da ya fallashe ka kai ma da naka zalubin ai shi ma ta ya tare a lungu kai kuma kudin masallaci kake amma kwamitin masallaci suka rufa maka asiri aka yi shiru zancen yau aka murtsike abin da wuce ba wanda yake komai akan ka kuma da nasa da irin nasa laifin amma sai ka dauki laifin wani abin ya dawo to wannan ba karamin kuskure bane to in Allah ya ga dama kai ma sai tona naka Allah ya ce wala tajassasu kar ku dinga bibiya zunubai da aibubbuka na junan kawai abin da ya bayyana ya bayyana abin da bai bayyana ba to shiru ake akan sa a bashi yadda Allah ya suturta shi waɗanda ma suka aikata suka zo masallaci suke cewa Annabi sallama na aikata kaza amma hukunci na aikata kaza amma hukunci da abin ya mai yawa ya hawo minbari yace duk wanda ya aikata wata kazanta a cikin ku ya koye da koyewar da Allah ya masa duk wanda ya zo ya bayyana mana abin da ya faru da shi za mu tsaye mashi littafin Allah saboda a matsayin sa na alkali ba hali ne fi ya zo gaban sa da hukunci ba mutakar ya tabbata amma fa ba haka yake so ba abin da ya fito shine in dai ka gama lafiya Allah ya goye ka duka buya shi yasa ko kuma Isma'il da yazo yace ya ma'aikin Allah nayi zina Allah sallama ya kauda kai baya son zancan ma'aikin ya sake juyawa ta wata fuska manzo Allah ya kauda kai baya son zancan ya sake dawowa yace kai ku je gidan su ma'aikin ku tambaya ya ta yau lafiya shi kalau kace aka tambaya ka da aka ce lafiyar sa kalau yace ku san sana shi ko ya sha giya ka san sana shi ba iske ba sha komai ba na san abin da nake yi ina kan daidai dukkan Annabi sallama yana nema masa mafita yace masa a ko dai runguma ta kai yace ya wuce haka yace ko dai sunbata ta kai yace ya wuce haka shi dai yana so yace eh haka akai ba shi kenan ba zai ce haka sai je kare ta da ubangijin sa to yamma ta yace shi sai ya masa hukunci Annabi sallama ya tsayar da hukunci akan sa na jefewa ta jiya jefe shi an je ana jifar sa da yaji zafin duwatsu sai yana ita yana kuka yana cewa ame shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san kashi shi za a yi ba shi yasa ya mada ame shi bai yi ba suka ci har karyarka ta kare suka karasa shi da suka dawo su je ga manzo sallama sun cika aiki wani a cikin sahabbai yake cewa har ma wai sai da ya ji wahala yake cewa wai ai bai yi ba wai a dawo da shi wajen ka ishi to da ba ku dawo da shi ba da ba ku dawo da shi ba dan me za ku ci gaba da jifansa ku kashe shi alhalin yana ce muku bai yi ba a nan malamai suka samu cewa ashe da mutum a gaban alkali zai amsa ya yi zina gobe in ya dawo ya ce shi bai yi ba shi kenan ba da haka iya da shi sai dai a masa ta'aziri ya alkali ce kai wasa da hankalin shara kuma me yasa kai hira da ita sai a masa ta'aziri dan bulalinsa da dan daurinsa da yan abrannansa amma dai zancen haddi ya tashi saboda ba abin ba ko musuluncin nan limamai muna da limamai muna da masu daura aure muna da alkalai masu shari'a masu halarta wajen daurin aure an ce sai adalai masu shaida a wajen shari'a an ce sai adalai masu kaza ga sunan masu shugabanci an ce sai adalai waɗanda za mu danka musu a amana da ya'yan musu koya musu karatu sai adalai ga sunan kaca-kaca abubuwa nan da ake buƙatar adalci a musulunci idan aka bata wancan aka bata wancan aka bata wancan suwa da su wani masallaci an samu limami yayi wata ciki sai committee suka zauna ba a yadda ba aka sige shi a limanci inda ba mutumin kirki ba aka ce an nada wani shine liman wanda aka sige shi ai gwandama shi ma banza ne to kaga in hakan za a bi sai ya zama daga liman zuwa sabon gaba sai a rasa kirki to amma idan mutum zunubinsa bai bayyana ba sabonsa bai bayyana ba to ana balinsa cikin suturas shi yasa imamul mawardi Allah ya masa rahama da aka zo ta'arifi me ake nufi da al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sai yace ta'arifin al'amru bin nahy bin ta'arifin hizba afwan da aka zo ta'arifin hizba me definition na hizba sai yace hizba shine amrun bil ma'ruf idza zahara tarkuhu wa nahyu an munkar idza zahara fi'luhu umarni da kyakkyawa idan barin aikata kyakkyawan ya bayyana ba za a dingin bibiyan mutum sai an gano yana sallah ko baya sallah dan ba ku ganin sa a masallacinku sai ku delegating waɗansu wasu je su raƙube a gidansa su gane yana sallah ko baya sallah na ruku duk kyakkyawan aikin da rashin aikata shi bai bayyana ba to ana barin sa a yake kyautata mutum zato ba masallacin ku ne kadai masallaci ba akwai masallacai da yawa ba za ku ce baya sallah saboda haka ba amma in ya bayyana cewa baya yi ana sallah a masallaci yana zaune gashi dan ana sallah kuma baya sallah to anan sai ku ce yaya wani ba za ka yi sallah ba kamar da manzon Allah ya yi wasu da idan da sallah sai ga wasu a zaune su yi sallah ba yace ma na hakuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku yin sallah tare da mu kaga anan zaka yi mutum wazi saboda ga aikin alheri nan ya bashi bai aikata shi ba ya bayyana amma wanda bai bayyana ba baka cewa me yasa baka yi kaza ba suka ce mun yi a gida ne shi yasa nan da muka zo ba mu sake ba su ce ai ko kun yi a gida in kun zo kun samu muna sallah za ku yi sallah hakan nan yace wa na'imu an munkari idza zahara fi'lu hakan nan hana mummuna idan aikata mummunan ya bayyana idan aikata mummuna bai bayyana ba to ba a kici sai an hana shi khalifa umar bin khattab radiyallahu anhu ya samu labarin wani gida ana caca da daddare don haka sai dai bari daren yayi sai ya shammace su sun kule gida sun sa sakata kawai da yanzu ya kama katanga sai ya haura khalifa da kansa yana haurawa yace na kama ku suka ce mun kama ka yace kuna caca kuma kuna hayaniya sai suka ce masa ka san lako ba izini kuma kai ka jassusi Allah ya hana ka jassusi sai ya ce musu to tutu kar ku saki kuma haka ba saboda tabbas yayi ya ketare doka to ashe ana hanawa ne abin da ya bayyana amma abin da bai bayyana ba shubha ne ko abin ne ko jita-jita irin wannan ba a zubarwa musulmi mutuncinsa da jita-jita ta yadawa wani mai neman mata ne ko wani dan luwaɗi ne ko wani an ji labarin ya ci kuɗi a waje kaza ko an ji labarin ya yi kaza ko ai ana cewa ma ya yi kaza wannan duka giba ne cin naman mutane ne kawai da rashin kirki da rashin arziki abin da ya dame ka da wani min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kan musulunci mutum ya bi ta cikin sha'anin da bai dace shi ba illa an yakuna fasiqan amma shi fasiki shine wanda zanubansa safansa ya bayyana ta hanyoyin da muka ambata ko da ya aikata a bayyane ko kuma yake fada bayan ya aikata to wannan fasikancin sa ya tabbata ko yajibu hijranuhu malan yace yana wajaba a kaurace masa ko shin haka ne muna tare da malan cewa ya wajaba a kaurace masa to sai mu ce maganar zamu duba ta fuska guda biyu idan kaurace masa zai yi tasiri kuma sannan alaka da shi ba zai cutar ba ai alaka da shi zai cutar to kaurace masa ya zama wajibi fasiki idan ka ci gaba da alaka da shi zai koya maka shaye-shayensa da yake zai gwada maka irin galibin shaye-shayen yanzu abota take ƙara fada data da saurayi ya yi alaka da masu shaye-shayen sai su gwada masa sai su koya masa da ya fasa gardin abin sai kawai ya ci gaba da yi to kaga wannan ƙaurace musu wajibi ne aka saboda kusantar su ba zai barare shi ba zai yi abin nan ba zai kubutar da shi ba sannan hakan nan idan ƙauracewan za ta zama wa'azi da tasiri ta ce tasiri ma'ana idan an ƙaurace masa zai ji zafin an ƙaurace masa ba zai ji daɗi ba ka san akwai waɗansu masu son alaka yana aikata laifi amma yana da son alaka sai duka abokanansa suka baje masa da ya je wurin wannan sai ya ga bai ba shi iska ba da ya je wurin wancan sai ya ga bai ba shi iska ba kuma shi ba mai zuwa wajensa to ya fahimci cewa ana kyamasa saboda abin da yake aikatawa to bakin cikin mutane sun yi watsi da shi zai sa ya shiga taitayinsa ya maida hankali ya dawo cikin tunaninsa ya kasa wa'azi wala'alla wannan ya sanya shi ya tuba amma mutumin da alakarsa da fasiki ba zai cutar da shi ba dan yayi hulɗa da shi ba zai cutar da shi ba zai ci gaba da yi masa wa'azi yana gwada masa abin da ya kamata sannan wala'alla rabuwa da fasikin ma ba zai rage wa fasikin komai ba don wani ba abin da ya dame shi in ka rabu da shi ma ka fita a sha'aninsa ka rage masa lodi eh saboda kullun kana masa wa'azi yace kwana biyu wani bai zo ba na huta masa ya ce je can kaga kai rabuwarka da shi bai masa bai dame shi ba to irin wannan shi ba a kaurace masa dukkan kauracewa sai a ci gaba da kusantarsa ana nusar da shi ana nuna masa dan haka maganar malam tana bukatar tafsiri ba kai tsaye take tafiya ba akwai wanda kaurace masa shine magani akwai wanda kaurace masa ba shine magani ba kusantarsa shine magani bisa bayanin da nayi wajibu alaihim hibbu jami'i jawarihi mastata'a yana wajaba a kansa baligi mai hankali hibbu jami'i jawarihi kiyaye dukkanin gabansa mastata'a iya yadda zai iya non ba a cewa gwargwadon iko in an ce gwargwadon iko fassara ta yi amma mu Hausawa muna yin wata irin fahimta wa gwargwadon iko an ce gwargwadon iko shine kai iya abin da ya samu eh wato wani lokaci ka taba wani lokaci ka bari haka ka dauka gurgudan iko to haka kuma ma'anar abin take nabi a shar'ance ba ma'anar istita'a a shar'ance shine iya kurewar ikonka sai abin da ya fi karfinka abin da ya fi karfinka ya fita daga wusinka ya fita daga damarka to irin wannan baya da mutum ya iya baya da mutum ya iya sai ya yi gurgudan mai gurgudan wato halin da ya tsinci kansa a ciki kai ne a wurin aikinka kana da shugabarka mace ce a tsarin aiki ta kira ka office za ku tattauna akan wata matsala aikin nan dai in ka bar shi to gashi ba mu iya noma ba ba mu iya kiwo ba ba mu iya kasuwanci ba mun samu kanmu a wata rayuwa ka zo ka zauna a gaban ta table a office tana ma bayanai kana kallanta idan ma ka sunkuyar da kai kake kallanta wani lokacin zaka ce kamar haka kaga hakan nan sai ka dago kaga hannayenta gashi kuma irin ma'aikatan nan ba kowace ce take kiyayewa ba dan gele ne an yafa aka fada nan ma gashin an nan zurdo shi saman kuma an masa acinci to kaga tana ma bayanai rigarta ba rigar kirki ba hijabinta ba hijabin kirki ba to kaga irin wannan yanayi wato za ka yi iya ikonka banda kallon sha'awa banda dogon kallo kana yi kana kawaici iya ikonka ka kuri iya lambarka ta imani a wajen saboda an jarrabe ka amma kaga annabi Yusuf ai kule shi ma kai amma kaga iya ikonsa shine mai yaranta abu ne ana kama shi ma yana tsirewa da gudu aka jarigarsa aka yagata ya bi shi kine iya ikonsa da haka mutum ya kiyaye gabansa iya ƙarshen dama da yake da ita da ita zai amfani baya halatta a dauki larura kawai wani yayi dan mun tsinci kanmu a cikin larura an ce kaza larura ne sai mutum ya dauka cewa shikenan tunda riga an shiga larura shikenan bari a bi system din kawai yadda yake mutum sai ya dauki rigar imanin sa sai ya ajiye kawai sai kira zami ai larura ne lamarin ai al'amarin ne wallahi ko haka yake ya zama a'a ai ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha laruri ana yin sa ne gurgurdan yadda yake ba a wuce guna da yi da Allah ya halatta cin mushi shin bai hana ta'addanci ba ma'ana bai hana ketare iyaka ba a cin mushe sannan bai hana kwadayin mushen ba ya hana kuma ne qurra ghaira baghin wala adi wanda ya shiga cikin masuwa amma fa banda baghi wanda dama kwadayi yake an ce masa ha ai naman jaki zaki ne dashi sai na Allah Allah ya san naman jaki ce da haka wata yara karamar yunwa a jeji za ta iya kai shi ma dani amma kawai ya tsaya ya ce bari a nan bari tun da Allah san dama yana da kwadayin naman jaki to wannan haramun ne larurarsa bata kai larura ta samu karaya ko kuma wanda ya ketare iyaka malamai suka ce na daga ketare iyaka ya ci ya ci mai kwan ya ci ya yi da rai na jin yunwa sai ya ci ya koshi saboda naman ya masa daɗi ko mai yiwa ma sai ya ɗiba sai ya kunshi a leda ya sa a jihunsa kaga wannan ya ketare iyaka sauwa da haka ya zama mustafa'a annabi sallama yake cewa nan da aka ce gabbai dukkan gabbai gabbai suna da yawa da inda adam kai 360 kuma akwai gabbai wanda suke kai tsaye suna zunubi ido yana zunubi hanci yana zunubi eh idan mata ta wuce ka ji kamshin ta ita ta yi laifi ta sako turare suna kamshi kai kuma kana ga wannan turare kana sheka kana bunta da kallo kaga wannan hancinka yanzu anan yana sako baki yana sabo har ce kina, hannu yana sabo tabawa, kafa tana sabo zuwa, kunne yana sabo ji. Kisa manzo sallama yake cewa kowane dan adam Allah ya rubuta masa kasansa na zina, farji ne zai gaskata haka ko ya karyata. Ido yana sabo sabon ido gani, kunne yana ido yana zina zinar ido gani, harshe yana zina zina harshe magana, kunne yana zina zinar kunne ji, hannu yana zina zinar hannu taɓawa, kafa tana zina zinar kafa takawa. A ji yace saura farji ya gaskata ko ya karyata, in an aikata zinar gaske farji ya gaskata abin da ido ya gani, ko ya gaskata abin da ido kunne ya ji, ko ya gaskata abin da baki ya faɗa, ko ya gaskata abin da hannu ya taɓa. In ba aikata zinar gaske ba, to farji ya karyata. Sannan yana daga cikin gabbai, daga cikin gabbai masu hatsari shi kansa farji. Shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yadmanu li ma baina lihyaihi wa rijlaihi adman lahu aljanna. Wane ne zai lamunce mini abin da ke tsakanin gemunsa biyu? Gemu biyu kuma? Gemu ɗaya ne ko biyu? Ɗaya ne? Annabi ya ce biyu. Me na biyu? Gashin baki? Idan an ce magharibai ne, magariba biyu ne? To magharibai ne ake nufi? Magariba da isha? Zuhurai ne? Azhar biyu ne? Azhar da al'asar? Shamsani? Rana biyu ne? Rana da wata? Ga haka lihiyai ne? Shi gemu gashin baki ya ce albarkacin sunan gemu. Waye zai muni idai lamunce ne abin da ke tsakanin gemunsa guda biyu, ne kuma na lamunce masa aljanna? Wa zai lamunce mun abin da ke tsakanin kafafunsa guda biyu, na lamunce masa aljanna? Ma'ana abin da ke tsakanin gemu biyu harce, abin da ke tsakanin kafafu biyu harce. Wa zai kiyaye waɗannan, ya kiyaye dokokinsu ya samu aljanna? Aka duk abin da aka shelanta masa aljanna ba karamin aiki ba ne, saboda hadisi ya tabbata ala inna sil'atan lahi al-ghaliya. Yawa, aljannar Allah tsada gare ta. Duk abin da kaje an tallata masa aljanna, wallahi sai gairi gaske. Kar kaje a wannan din ma a karamin aiki ba ne. Allah ya kiyaye mu gaba daya. To zai kiyaye gabansa mastata'a iya ikonsa, wa an yuhibba lillahi, kuma yana wajaba. Kun ga nan da aka ce wa an, wa abafi ne akan wayajibu. A baya ba an ce wayajibu ba? To ko da ba a maimaita wayajibu ba, to yanzu a nan zai zama yuhibba abafi ne akan an, yajibu an, akan yajibu an. Wa an yuhibba lillahi, kuma wajibi ne ga mukallafi ya yi ƙauna saboda Allah. Wa yabghadha lahu, kuma ya yi ƙiyayya saboda Allah. Wa yarda lahu, kuma ya yi yarda saboda Allah. Wa yaghdha lahu, kuma ya yi fushi saboda Allah. Wannan abubuwan su ma suna da wahala. An yuhibba lillah, ya yi soyayya saboda Allah. Zama saboda Allah kake son wanda kake so. Duk wani dalili na ƙauna ya zama tushensa saboda Allah ne. Ina son ka saboda kai ɗan gidanmu ne, amma albarkacin Allah ya yi ka musulmi. Ina son ka saboda kai ɗan garinmu ne, amma albarkacin Allah ya yi ka musulmi. Ina son ka saboda kai babana ne, amma albarkacin kai musulmi. Ina son ki saboda ke uwata ce, amma albarkacin ke musulma ce. Ina son ki saboda ke matata ce, amma albarkacin ke musulma ce. Ma'ana kenan, inda ba musulunci duk waɗannan alaƙoƙin za su kulla soyayya ba. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim imana wa ayyadahum bi ruhin min. Ba za ka samu mutanen da sun yi imani da Allah da ranar lahira, kuma suna son wanda ya ƙetare Allah, ya ƙetare dokar Allah yake Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka same su da imani kuma suna son wanda yake Allah a koda ko ubannin su koda ko yayan su ne koda ko yan uwan su ne koda ko dangin su ne saboda Allah ya karfafa kuce su da imani wannan akan wani sahabi da aka kashe babansa wajen yaki akan gidansa aka saki aka harba kibiya aka jefa ta ta soki babansa kawai yarin tsaidansa ya bude shi kenan kawai خلاص ta kurun kurusu an gama saboda babansa bai imani ba bai ji bakin cikin an kashe babansa ba bai ji damuwar an kashe babansa ba saboda ya dauki yanzu yan uwantaka ta musulunci take yan uwantaka ita ce alaka saboda Allah قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله يتي إذا وعدنا أوبوك لا تقص سوكك فكونا سمد ألا دمن زنسا ذو قدرة لك تند ألا بذل الله منزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان يا أبو مؤمنين كركوا لكي أبنونك لأن أوانك لم أبوا أموش أباوني با أموش دم أباوني أنا أقول لما كلمباني سبولة كرما كبو كانت أمبايا عند أنت كركوا لكي ما تكا كركوا لكي أبو تنكا زاكا تهر بابانا ما وما أنت بابانك وذاكا تنبايا كما to saboda kar a guje maka yawan tambayoyi ne aka kawo wannan lamba kar ku riki ubannunku da yan uwanku masoya in istahabbul kufra ala iman in suka so kafirci akai iman mana kenan asalin jankon soyayya ana gina shi ne akan son Allah to sannan kuma shi ma mataki mataki gurgurun yadda mutum yake son Allah da gurgurun yadda kafi son sa cikin yan uwanka misali kana da yan uwa kun fito uwa ɗaya uba ɗaya amma ga wani nan dan uwa cikin su mahaddacin alqur'ani mai son masallaci mai son zikiri wancan kuma ba damuwarsa bane shi dai musulmi ne amma mai yawa ma da yan sigaran sa yana dan busawa baba ne ko ba shi da masallaci to kaga ba za ka hada soyayyar su a zuciyarka su zama iri ɗaya musulmai ne amma tsoron Allah wannan ya tsara na wancan don haka dole zai bambanta a zuciyarka dole za su bambanta gwargwadon yadda mutum ya kusaci Allah gwargwadon yadda kake son sa gwargwadon yadda mutum ya nisanci Allah gwargwadon yadda kai ma kake baya baya da shi sai ya zama daga nan soyayya tana raguwa har ya fita a musulunci don babu ita kuma kwata kwata ke sa sahabbai ya zan sun har su yakan kai ga sukan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam idan suna son su yi wani alheri wa ɗan uwansu kafirai ya ma idan Allah zan iya kamar yadda wata mata mahaifiyarta ta kawo mata ziyara Madina ko mahaifiyarta ta kafira ce ba ta yi musulunci ba sai ta ce ya ma'aikin Allah shin afa asilu ummi zan iya zumunci da mahaifiyata ana zan yi daukan wani abu na alheri na bata Allah sallama ce zaki iya mata kaga nan duk tsoro suke kasuje su shiga soyayya kamar su mun sun sai nuna musu zumunci daban soyayya daban tana da haƙƙin zumunci a kanta amma babu haƙƙin soyayya kaga in zaka so mutum ka so shi saboda Allah waye buga da hukuman zaka kika ki saboda Allah dalilan da suke nuna so saboda Allah su suke nuna ki saboda Allah ko dan an hana ka in an wajabta maka so dan Allah an hana ka son wanda yake Allah kenan me yake shi so ki kin wanda yake Allah duk wanda yake Allah dole ka kishi baka da wata alaka kuma da shi shi sa soyayya da aka gina ta saboda Allah jama'a abun duniya baya kara ta sannan kuskure baya rage ta an gane ko yanzu mun hada na a masallacin nan mun hada ne saboda Allah duk muna son junanmu saboda Allah to yanzu idan wani abu da wani yayi wani na abun duniya ba shine zai kara wannan soyayya ba a himmarka da kwazanka wa Allah shi zai kara wannan soyayya amma ba abin da zaka bani na duniya ba, wannan ba shi zai kara soyayya ba, tana nan soyayya a yayin da take matsayinka kuma yana nan gurgudan matsayinka wajen Allah. Idan nake ganin alaƙarka da Allah shine gurgudan irin son da nake maka, in kai mun wani alheri, kai mun wani abin duniya ko ka faranta min rai, zan ji dadi, amma ba shi zai kara wannan soyayya ba. To hakan nan kuma idan ka bata min rai kaman abin da bai min dadi ba, ko na zance ko na aiki, amma matsayinka yana nan, zaka zo karatu, kana sahun gaba za a yi sallah da kai, ko sahun na biyu ko na uku ko sahun karshe kana nan za mu yi sallah da kai. In an yi sallah zaka zauna kai azkar ɗinka, za ka yi karatun Alkur'ani, za ka yi kaza, amma sai dai ka gaya min maganar da ban ji daɗin ta ba, ka aikata min aikin da ban ji daɗin sa ba, to wannan abin shi kuma ba zai rage wannan soyayya ba, saboda dama ba shi ne haɗa mu ba, ba zai rage wannan soyayyar ba. Shi sa sahabbai suka rayu lafiya. Amma ya kuke gani mu yanzu, sai ka ga mutum da ka shigo masallaci, idan ka gan shi a sahu sai ka yi baya, sai ka haramta a kanka sahun gaba ma, saboda wai idan ka shigo sahun za ku yi makwabtaka da shi. A wani dalili wai kun yi cacar baki? Cacar baki? O daɗin rashin cacar baki ne ya haɗa ku? Kuke soyayya? Ba shi ya haɗa kuke soyayya ba. Abin da ya haɗa kuke soyayya shi ne wannan masallacin. Kuma kowa ya zo, an kira sallah kowa ya zo, a shi wannan alaƙar tana, wannan dalilin, wannan sababin yana nan, to wancan abin da ya faru ba zai rage wannan soyayyar ba. Jama'a an fahimta? Wani cikin magabata yana cewa wa min alamatil hubbi lillahi an la yazida bil birri wa la yanqusa bil ma'siya. Yana daga cikin alamomin so saboda Allah, kar ya ƙaru da wani alheri, kar ya ragu kuma saboda wani sabawa. Kun ga zamu gyara sosai a rayuwarmu. In sai ga mutum kawai ya kaurace wani ma, ko magana ba sa yi, ko magana ba sa yi, a wani dalili wani abu na duniya ya haɗa su. Ko kuma ga mutum ya ɗauki ƙauna ya sawa wani, saboda yana ba shi abin duniya, shi yasa yake son sallarsa ba shi ta dame shi, karatunsa na Qur'ani ba shi ne dame shi, wannan hasali. Wa yarda lahu wa yaghdaba lahu, kuma ya yarda da shi saboda Allah, kuma ya fushi da shi saboda Allah. Yarda da mutum, amintuwa da shi, gamsuwa da shi saboda Allah. In ya yi zance ka yarda, za ka iya ba shi amana, ko na aiki ko na zance, za ka gaskata zancensa idan ya faɗa, ba za ka karyata shi ba, za ka karɓi rantsuwarsa idan ya yi, za ka karɓi magiyarsa idan ya yi, za ka yarda da shi saboda Allah. Amma bai kamata mutum ya bayyana alamunsa, bayyana cewa shi na Allah ba ne, amma ka zama ka yarda da shi ba. Limami ne na masallaci, ya tashi ya yi sanarwa, jama'a ana buƙatar taimako, kamar da dama yau akwai neman taimako ko? To kucina akwai neman taimako. Liman ne ya tashi ya ce jama'a akwai neman taimako don gudanar da ayyukan masallaci. Wani sai ya kaɗe rigarsa ya ce a hau. Ya ce yau tamu ke haɗa taimako na mamu da wani abin da ake yi. Kawai matsala ta nuna bayar ban zama ake da shi ba, gaskiya ba zan bayar ba. Kaga ka ba shi amanar sallarka, amma ka kasa ba shi amanar nairarka 50. Wani ba zai wuce 50 ba. Wani ma in an nema zai ba da 10, an sake nema ya ba da 5, an sake nema ya ba da 10, an sake tashi nema ya ce an matsa da neman taimako, kuma an yi lissafi a lahira 20 yake da shi. To kaga ba daidai ba ne ba. Mutum muna ganin sa bawan Allah, mun ba shi amanar sallar, muna ganin sa bawan Allah lada ne, mun ba shi amanar lokacin sallar, muna ganin sa bawan Allah, mun ba shi amanar karantarwa, mun zauna masa har shi zai karantar da mu. Amma ba mu yarda da shi ba, babu yarda. To wannan ba daidai ba. Idan muka ga alama tsoron Allah tare da mutum, ko mu yarda da shi, sannan mu yi fushi da mutum saboda Allah, ya ɓata wa Allah, ya yi ba daidai ba. Duk kuskuren da ya yi maka ba za ka yi masa fushi ba, amma in yi wa Allah sai ka masa fushi. Shi sa lokacin da Ka'ab ɗan Malik ya yi wa Allah ba daidai ba, ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba, sai Allah ya umarci annabi da ya masa fushi, mutanen Madina su masa fushi, duk musulmai su masa fushi, saboda ya yi wa Allah ba daidai ba. To yin mutum ya yi wa Allah ba daidai ba, a nuna masa ya yi wa Allah ba daidai ba. Amma yau haƙƙin kanmu muke kwatowa, ba ma kwatowa Allah haƙƙinsa. A kan haƙƙin Allah, manzon Allah sallama ya je yaƙi, ya ɗauki kofi, ya bar gidansa, ya sa sulken yaƙi, ya ɗauki kwana da kwanaki a cikin jeji da rana da ƙishirwa da daɗi da ba daɗi, ya yaƙi ira da aminci Allah tabbata gare shi saboda Allah. Fushinsa ya tabbata a kan kafirai saboda sun ji Allah, amma shi a kan kansa an zo an shaƙe wuyansa, har sai da wuyan aikin rigarsa ya shata masa wuya, an zo an gaya masa baƙaƙen maganganu, ba irin maganganu da ba a gaya masa ba a kan idonsa. Amma nan take annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗauka wa kansa fansa ba, mutum ya zo ya daka masa tsawa kuma yadda wani ba kawai ya yi, ka babu daga cikin dukiyar da Allah ya bayar, ai na Allah ne ba naka ba, ka faɗa ka ce a bamu. Cikin wani mota ce da kawai ya ce, wani sulama ya ce ku ɗauka ku ba shi. Wani ya zo ya sha ƙyauyensa ya ja ya riƙe ya jijjiga ya ce ka biya ni ba shi, ya ce kuma har ka sha ƙe mun wuya akan ba shi, ku je ku duba ku ba shi ku biya shi. Shi raƙumansa da aka karɓa ma ɗan samarin raƙumi da aka je sai aka kamo raƙumin da duk ake da su imani na gashi, aka zo aka ce ya ma'aikin Allah babu ku sai zaɓaɓɓu sai na musamman, sai ce ku ba shi. Khairun nasi ahsanuhum qada'an, mafi alherin mutane wanda ya fi iya biyan bashi. Tare da an masa ba daidai ba, amma ya ce a daɗa masa. Kaga kenan baya ɗauka wa kansa fansa, shi sa ana san malika ce man takama li nafsihi qabt, manzon Allah bai taɓa ɗauka wa kansa fansa ba. Amma a addinin Allah yana ɗaukan fansa, yana nuna fushinsa an yi wa Allah ba daidai ba. Amma shi in an masa ba daidai ba, ba za a ga fushinsa ba, domin kuma akasi. Sai mutum ya zama mai saɓo, mai saɓa wa Allah mara kirki na ƙarshe, ya yi wa Allah ba daidai ba da safe da hantsi da rana da yamma da daddare, amma kana tare da shi, kana masa murmushi, kana masa fara'a. Sai ran da kai ya maka ba daidai ba, a ranar ne za ka ce amma wani ba ka da mutunci, ban san kai marar mutunci ba ne sai yau. Duk rashin mutuncin da ya yi wa Allah ko ya yi wa addinin Allah a baya, duk ba ka ɗauka rashin mutunci ba ne sai ran da ya maka, saboda kai ne isasshe. To kaga yana da kyau mu fahimci wannan hadari, shi ne ahlali yake nuna mana cewa in za ka yi fushi wa mutum, ka yi kawai saboda Allah. Me ya fushi saboda Allah? Saboda ya ƙi Allah, ya ɓata wa Allah, ya yi wa Allah ba daidai ba, ko addinin Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ba daidai ba. To a daidai wani lokacin sai ka ɓata da shi, ki wani ba ruwa na da kai, yanzu kai ne za ka aikata kaza, yanzu kai ne za ka ƙi aikata kaza, to me alaƙa ta da kai, me haɗa ni da kai, in mun cire Allah tsakaninmu ai kai ba kowa ba ne. Da haka ba za ka ɓata ɓangaren Ubangiji kuma zauna lafiya da kai ba. To amma ina ba haka muke ba, sai mutum nan take zai aikata saƙo, a cikin saƙon zai daka tsalle ya taka ka abin da ya ɓata maka da shi ne, don me ya taka ka? Ba saƙon da ya aikata ba. Waya baba lahu, ya yi fushi saboda Allah. Waya muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, ya yi umarni da kyakkyawa, ya yi hani daga mummuna. Al ma'ruf, dukkan abin da shari'a da al'ada suka yarda da shi shi ne ma'ruf. Idan al'ada ta yarda da abu, shari'a ba ta yarda da shi ba, zai zama ma'ruf. Amma idan shari'a da al'ada suka ce, in shari'a ta yarda da abu ko al'ada bai yarda da shi ba, ma'ruf. Da haka abin da shari'a ta yarda da shi, aka yi sa al'ada ma ta yarda da shi, domin abin da ya sa, saboda 99 cikin 100 na kyakkyawar al'ada ba ta saba shari'a. Yabi kashi ɗaya ne yake saba shari'a, musamman mun yi rabo al'adar Hausa Fulani, sai al'adu da dama wanda su suka san kayan sa, mu abinda muka sani kada wasu Fulani su ma galibi al'adunsu sun tasirantu da shari'a saboda karantarwa su dan fojo, dan inda su ma sun dauko ta kalib dinsu na asalin jahiliyar su, to jahiliyar Hausawa maguzanci ne ba ta da kyau ko kada, shi yasa akwai barkushin ta har yanzu, amma da yawa an gada daga sai daga san fojo, shi yasa Hausawa suka sa karaci wato sun ci riba da Fulani, sun zo dan fojo Fulani sun ci riba da Fulani. Al-muhim idan shari'a ta aminta da abu sai da abu wannan abu ma'rufi, to ai umarni da shi, idan ya bayyana an ki aikata shi to a sa a aikata, wannan ayu an munkar ana aikata mummuna shine abinda duk ya saba wa shari'a, abinda duk ya saba wa shari'a kuma ya bayyana aka aikata shi to wajibi ne mukallafiya, to kun ga anan mukallafi a wajen umarni da kyakkyawa ko hana aikata mummuna, mukallafi kashi biyu, akwai mukallafi wadda aikin hana mummuna da umarni da kyakkyawa yana ta a wuyansa, akwai mukallafi wanda aka ayyana shi, akwai mukallafi wanda ba a ayyana shi ba, mukallafi da aka ayyana kamar yanzu hakan nan gwamnati ta ware wani bangare ta kira su hizba ta ba su wannan aiki umarni da kyakkyawa da hana aikata mummuna, sannan saura irin mu iri na irinka wanda ba a ce aikin mu bane, to su a cikin wannan aikin sun fi mu haƙƙi, haƙƙi yafi nauyi a kansu sama da mu, haƙƙi yafi nauyi a kansu sama da mu, amma mu ma haƙƙi yana nan yana da tsayawa, idan muka ga mummuna to wajibi ne kifadi, wajibi ne da wani ka iya daukewa wani, idan aka san wanda suka hana to sauran wanda ba su san aikata ba ko kuma sun san aikata amma ba su samu damar hanawa ba ya fadi a kansu, amma idan ni ne na gani da idona ba wanda ya gani sai ni, to yanzu wajibin hanawa ya rataya a wuya, Allah bai yadda ba a bar duniyar nan haka ana rayuwa ga kyawawan ayyuka ba a aikatawa kuma mutane su shiru, ga munanan ayyuka kuma ana aikata mutane su shiru Allah bai yadda ba, annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'murunna wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina yake hannunsa, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yab'athanna 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fa yastajibu lakum, na rantse da wanda raina yake hannunsa, ko kuwa umarni da kyakkyawan aiki ko hana aikata mummuna ko kuma Allah da kansa ya saukar muku da wata hukuma, wata masifa, wani bala'i ya shafe ku, ku zo ku yi ta kiran sa ba dai amsa muku ba, sau da yawa abin da yake hana karban addu'o'i, sau da yawa abin da yake saukar da masifu karancin umarni da kyakkyawa, gashi nan samari ba sa sallah, samari ba sa azumi, ku ba ku kula su ba, gwamnati ba ta kula su ba, gashi nan mazaje ba sa rike a wurin gidajensu, suna ta gayyara iyalansu ba a ce musu su aikata ba, gashi nan ana shaye-shaye, gashi nan ana neman mata, gashi nan ana luwaɗi, gashi nan ana cin riba, gashi nan ana aminci kala-kala a kasuwa, gashi nan zunubai iri-iri suna faruwa ba a ce a bari ba, rashin cewa a bari ba karamar masifa ba ce, rashin cewa a aikata ba karamar masifa ba ce, shine Manzo Sallama ya misalta irin waɗannan mutanen da mutanen da suke jirgin ruwa mai hawa biyu, wasu suna ƙasa wasu suna sama, yace na ƙasa suna buƙatar ruwa, idan suka biyo ta sama su damu na sama wajen wucewa da dawowa, ko dai na sama su ba su dinga wucewa suna ɗebo ruwa suna damu su, ko kuma su hana su su fasa ƙasa ruwa ya shigo musu tunda sun fi su kusa da ruwa su halaka tare, kenan ko dai a yadda da matsawa mutane da ake yi da wa'azi a hakura a haka ai ta matsawa ai ta yin wa'azi shine zaman lafiya, ko kuma saboda matsawan a bar wa'azi kowa ya sha anansa, haka za ga wadansu suna faɗa da suka nisa a boko sai me ne damun malaman nan za su suna damun mutane wai dole sai an yi ko dole sai an bari, me ruwan su kowa yayi addininsa mana, kowa yayi abin da ya gane mana. Me mutum zai zo ya shiga rayuwar mutum? Ba an ce ma a hadisi ma yana daga cikin musulunci mutum ya fita abin da bai dame shi ba. A'a, wannan kan ya damu kowa. Batun aikata kyakkyawa da barin aikata mummuna, wannan damuwar kowa ne. Damuwar kowa ne, ba personal abin nan ba ne, ba wani personal business ba ne ba. Ba personal issue ba ne ba. A wannan na addinin Allah ne, kai din na Allah ne, in aka bari masifa za shi. Allah ya ce, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dole a samu wata al'umma a cikin ku masu kira a aikata kyakkyawa, masu hana aikata mummuna, dole a samu. Allah ya ce, wa ulaika humul muflihun. Waɗannan su ne masu rabauta. Ubangiji Ta'ala ya sanya musu masu rabauta. Akwai maganganu masu muhimmanci a wannan bangare da muke magana a kai na umarni da kyakkyawa da an aikata mummuna, sai sa ci idan Allah Ta'ala ya kai mu sai mu ɗan ƙarasa bayani a kai. Ubangiji Ta'ala ban bala dama da muka yi daidai, kuskure Allah ya bai mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'da al-adhan insha Allah. Ba'da al-adhan.
Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu Allahi wa salamu ala asadi nabiyyin wa ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sunnati ila yaumiddin. Bayan haka wannan tambaya tana cewa malam shin mutum zai iya karanta sura sama da ɗaya a cikin sallar farilla? Amsa shi ne eh, mutum zai iya karanta sura sama da ɗaya a sallar farilla. Malam sati biyu da suka gabata wani ya yi ma tambaya dangane da mutumin da ya yi satar amsa ya ce, ni kuma na kasa kunne ina sauraro domin abun ya shafe ni. Sai kuma ka ce sai abun ya shafi mutum. To ni wallahi hakan nayi na samu nasara. Malam menene hukunci na? To zan mana nasiha gaba daya, hadda ni kaina. Manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yana cewa, inna allaha hadda hududan فلا تعتدوها واحل اشياء وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. الله مدوكين سركي يا سنه اياكوكي kada ku ketare, ya haramta haramiya kada ku keta alfarma, ya yi shiru akan waɗansu abubuwa saboda rahama a gare ku ba mantuwa ba, kada ku tambaya a kai. Hadithi ya tabbata ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, iyyakum wa kathratus su'al fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Na gargaɗe ku da yawan tambaya. Abinda ya halaka wanda suka gabace ku yawan tambayoyinsu da kuma sabawa annabawansu. Ya zo cikin Alkur'ani mai girma, Ubangiji Ta'ala yana cewa, ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukkum. Ya ku mu'minai, kar ku yi tambaya game da wasu abubuwa waɗanda idan an bayyana muku za su tayar muku hankali. Wani lokacin mutum yana da sha'awa sai ya ji hukuncinsa a kan wani abu da ya gabata nasa, wani abu da ya wuce nasa. Baya tunanin cewa Allah ya saukar da hanyoyi da zai bi ya kusanci Ubangijinsa, ya kyautata alaƙarsa da Ubangijinsa. Ƙarshe Allah Maɗaukakin Sarki in ya ga dama ya yafe masa. Muna manta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi wata afuwa da gafara ko wanda suka mutu da musulunci da imani. Wannan afuwa da gafara ba tare da yayi la'akari da cewa sun yi wani zunubi ba, ko sun ci halal ko sun ci haram ba. Kawai ya ɗauka wa kansa cewa zai musu afuwa, zai yafe musu, ya saka su aljanna.
matsalar shi ne ban sani ba ni ina ciki ko kana ciki ko ba na ciki ko ba ka ciki fata kawai muke da addu'ar a ce muna ciki Allah ya yi nufin ya sa waɗansu a gidan aljanna ba tare da ma an yi musu lissafi ba ba tare da ma an ɗauko littafi an banka da an duba me su kai ba kawai Allah ya ɗauka wa kansa cewa zai tattara su kawai ya sa su a aljanna kyauta dama aljanna kyauta ce to amma ba ya wannan daɗi ko hisabi ba maka da haka Allah yana da hanyoyin afuwa da gafara da bada aljanna birjik hanyoyin tuba suna da yawa ayyukan alheri suna da yawa yafiyar Allah tana da yawa Allah yana sawa babu hisabi duk waɗannan hanyoyi ne da dama da musulmi ya kamata a ce ya san su kuma ya ɗauke su hanyoyi na samun rahmar Ubangiji ta'ala kar mutum ya karkata ɓangaren tsoro ya zama kawai ɓangaren tsoro shi kawai sai ya tono dukkan rayuwarsa daga balagarsu zuwa yanzu kawai me ya taɓa yi ba daidai ba akwai abin da an gaya maka wallahi tallahi ba za ka kubuta ba ba za ka kwace ba ƙarshe kai giving up ƙarshe kai giving up annabi sai ya da mintin Allah subhanahu wataala a gare shi ya ce wallahi ku yi abin da za ku iya ya ce Allah madaukakin sarki ba zai kosa ba sai dai kuku kosa alaikum ma tutaykun ku yi abin da za ku iya ya ce fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu Allah ba zai kosa ba har sai ku kun kosa duka wannan me yake nuna mana abin da yake nuna mana shine Ubangiji ta'ala mai ruwan rahama kar mu matsa wa kanmu irin waɗannan tambayoyin abin da yasa muke guje musu ko annabi sallallahu alaihi wasallama akwai tambayoyin da yake guje musu za a zo a tambaye shi sai ya watsi da magana saboda baya son ta sau da yawa ga shi nan kisan Hilal bin Umayya ya turo kan saƙo yake ya ma'aikin ya ce ka je ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka tambaye shi ka tambaya mini shi in wani ya samu wani akan matarsa ya kashe shi ne su ma su kashe shi a shari'a ko kuma ya zai dan saƙo ya je ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai bai san zance kuma ya bata rai sai da ya tambaye shi sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kula shi ya dawo ya ce masa kai magana wannan fa tambayar ta kuma manzon Allah baya san ta baya san ta kwata kwata baya kamar yadda ta karshe sai da Hilal ya tashi da kansa ya je san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsa masa tare da haka nan bai ce komai ba sai da Allah ya ga dama ya saukar da ayoyin yadda za a don haka ashe bai kamata idan kun tambaye mu ko kun tambayi malamai sun muku dungu ku matsa sai sun faɗa ba shi wanda ka tambaya ya fi ka sani abin da yake me wa yake ya gaya maka saboda mu saboda wani dalili ne kai baka san shi ba shi sa wanda ya tambaya nace masa ba shi abin ya shafa ba tunda ba shi abin ya shafa ba shi ke to kaga na ki tambaye ce to haka nake so in ma mutum yayi tambaya nan gaba sai ya ga nayi dungu a tambayar ba cewa nace ban sani ba sai na faɗi wani abu da yake nuna ba na san amsa ta to a bani shi ne ladabi shi ne tarbiya amma daga nan da wannan tambayar zan amsa ta tunda amana ce kuma amma tunda ba matsa ba sai na bata na taɓa karantawa babban malami malam Uthaymeen Allah ya masa rahama an masa tambaya dangane da irin wannan matsalar mutumin da ya yi jarabawa da ƙoƙarin da ba nasa ba ko satar amsa ko wani ya rubuta masa ko kuma ya je ya kama aiki da rezultun wani mai hukuncinsa wanda yake tambayar shi abin ya shafa ya yi bayanin yadda abin ya faru da kuma irin kamfanin da yake aiki da shekarun da ya yi yana aikin zuwa lokacin da ya yi tambayar sai malam yake ce masa sakamakon sa na takarda haramtaccen sakamako ne. Abin da ya ce a wannan kamfanin duka gabaki daya haramtaccen abu ne, har sai ya tattaro shi gaba daya ya mai so wa kamfanin, kuma ya ke haƙura da aiki da wannan sakamako. Wannan shi ne abu da na karanta dangane da wannan tambayar. Ubangiji ta Allah ya gafarta mana ya yafe mana. Allah ta Allah ya ba mu da abin da muka yi daidai kuskure, Allah ya yafe mana. Na'am. Kamar ka kana so kai magana wai ne. Na'am. Kallo da. Eh, na'am. Yace dangane da kallo da akai magana na cutarwa, wani lokacin malami karatun Qur'ani yana koyar da Al-Qur'ani, to idan ya karanta ana karantawa, idan ya ji wasu sun bata ko sun yi ba daidai ba ko wasu ba sa yi, sai ya halari bangaren da yake jin matsalar, ko ji suna surutu sai ya halari bangaren. Shin wannan kallon ma haramtaccen kallo ne? Sai wuce wannan ba kallo ne mai cutarwa ba. Aisha ta malam ya ce kallo mai cutarwa. Eh, wannan kallo ne na tsoratarwa, kuma halattaccen tsoratarwa. An gane ko? Wani lokacin ka kalli mutum kallon tsoratarwa ya fi kamar bulala, ya take masa hukunci, shi ne suka ce tarafaq ayyuhal maula alaihim fa inna rizqa bil jani iqab. Wani lokacin mai laifi yana aikata laifi, zai yi tsumu yana jiran da za a masa, sai ka kalle shi kallon ka gane, kuma kallon yana bashi wani sako da yake zuciyarka. Ka daidai wannan lokacin ka tsoratar da shi, tsoratarwa ce wannan halattacce tsoratarwa, domin malami ba karatu kadai yake koyarwa ba, yana koyarwa har da tarbiya. Allahu a'lam. Na'am. Assalamu alaikum. Ka fara wannan ya fara magana. Na'am. Abinda da yake cewa, abinda sadar yake cewa dangane da magana da muka yi a bayan naga ta abinan ne ko ta suturta musulmi ba, wani lokacin a bangaren neman aure ne, mutum yana neman aure sai an yi nisa kuma har an yi beko, sai kawai zance ya zo sai a ce masa misali kai ana daukanta a mota, kaga wani aibatawa ne, ko kuma shi a masa sharrin a ce ai shi kaza ne sai a faɗa. To meye matsayin irin wannan abu? An tunaje shi ne tambayar ko? To abu na farko dangane da neman aure, abu ne da dama yake buƙatar bincike. Shi ya halatta mutum ya yi bincike akan matar da zai aura, kuma duk wanda aka tambaya ya halatta ya faɗa abin da ya sani, bai halatta ya koye wani aibu ya san shi ba. Ya halatta na tambaya game da ita, kai da na tambaya abin da ka sani gaba ɗaya game da ita, ya halatta ka gaya. Zai zo mana mai yiwuwa in ban manta ba, in mun zo magana giba, yaushe ne giba ba ta zama laifi? Sannan haka idan mata ce za ta yi aure, in ta nemi bayani a kan wani ya halatta, wanda ta nemi bayani a wajenta ko a wajensa, ya faɗi abin da ya sani game da shi, wannan bacin nama ba ne. Amma sai dai matsalar shi ne bai halatta mutum ba a tambaye shi ba ya kawo kansa ya ce zai yi bayani, wannan kuma ya shiga babin da muka yi magana a kai da su. Ba a tambaye ka ba, bai a nema ba, kawai idan ka hana sai ka zo ka kawo, wannan ba za a karɓi zancen ka ba. Ɗazunan nake karantawa bai jima ba, bai fi awa uku ba. Makamancin wannan ya faru a can a baya a cikin magabata Mughira bin Shu'ba, sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ga mata yana so, wani ɗalibinsa ma ya gani yana so. Babbar magana a ga wannan ta haɗa mu da maliman toya. Sai shi sahabi Mughira sai aka yi rashin dace sai ya tambayi wannan ainihin wato dalibin nasa game da wannan yarinyar sai dalibin ya ce masa a gaskiya na ga wani mutum yana mata kiss Mughira ya ce a wannan ba mata ta bace kawai da ciya kare daga nan ba mata ta bace kawai shi ke na wannan dalibin sai dai gaskiya ba ta ya fada kawai aka yi aure Mughira sai samu labari dalibin sai ya auri wannan matar ya ce kai ya maka da kai ba kai ne kace min ka ga wani yana mata kiss ba sai ce yi wallahi babanta na gani yana mata kiss tana karama to kaga yanzu akwai abin tsoro mutum ya ce maka ya ga an dauke ta mota akwai abin tsoro zai yi wata kila sai sai ya kewaya sai ya aura sai ya ce maka ai ya ga babanta ne ya dauke ta mota kaga ya waina to almuhim dai irin wannan idan mutum ya kawo kansa gaskiya a tsananta bincike in mutum ya kawo kansa wajen suka a aure to ba za a karbi sukarsa ba to da na farko ya zo ya shiga cikin sha'anin da ba nasa ba ba kuma saka shi a ciki ba kuma sannan ya zo yayi kokarin tonan asirin musulmai bai sani ba watakila ko wanda yake kawo sukar tasa ya tuba ya bari ya zama na kirki shi kuma wanda zai aura bai san da wannan matsalar ba yana ganin mutuncin abinsa to kaga za a zo a zubar masa mutuncin kayansa shi sa ko a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa karku bugawa mata kofa da daddare in kun yi tafiya kai tafiya tsawon kwanaki baka dawo ba sai ka dawo kuma sai kai zo cikin dare kana zuwa cikin dare kawai sai ta ga kamar an je hoka kawai ka dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka in dai dare ya ma to ka kwana a masallaci sai gari ya waye in gari ya waye sai ka aika ka dawo kana masallaci can zuwa hantsi ko da rana sai ka shiga cikin gida to ai shine mutanenmu da suka runguma wanda ya je maka ya dawo sai ya zauna a kofar gida kwana uku to doguwar tafiya ce an dawo kuma Annabi ana zuwa da daddare ba wai an ce mutum ya kwana uku a waje ko ya kwana bakwai a waje ko ya kwana kaza ba malamai wajen fitar da illa me yasa musulma ya hana dawowa mata da daddare shi ya faɗi wata hikima shi Annabi da kansa yake kai tam tashita shaisa wa tastahidda al-mughiba ko tam tashita shaisa wa tastahidda al-mughiba saboda wacce tayi kata kata tayi sumul gashin kanta yayi kata ba tayi kiso ba to ta samu dama ta kitse gashin kanta jikin ki yayi kura ba su samu dama ta yi wanka kar ka zo mata ka saboda tana ganin baka nan dan haka ta sake kawai a tamfar ta wata da take giya rigar ta wata wacce dama baka son ta dinga saka ta ita ta saka take ta harkokin cikin gida ta yi busu busu sai ka dawo kana marmarin da take kamar nan da basu ma ba sannan wacce ba ta yi aski ba ta yi aski da abin ya shafa sosai an gane ku sannan sai malamai wajen ciro hukunce-hukunce sai suke cewa daga cikin hikimomin akwai kar mutum ya zo da daddare ya samu abin da zai ɗaga masa hankali a gidansa kwarai a san fitinar da ba za ta kare ba kaga abin da baƙin ciki ne ya same ka har mutuwarka wanda inda ba ka gan shi ba baka san ma me yake faruwa ba hankalinka ya kwanta ko ka ga abin da za ka zo kana shakkar ƴaƴanka ko ma ƴaƴanka ne ko ka ga abin da zai jawo rabuwa da matar wace kila wannan yayi sanadin aji menene ya faru ka fallasa matarka ta fallasa ƴaƴanka su fallasa gidanka ya fallasa kuma har ka mutu wannan kancin munin ya riga kawai a dalilin ka zo ka fado ba zata amma in san kana zuwa za a koro da za a kora in ka zo baka sama mai akai ba shikenan ka ci gaba da rayuwarka a haka ba matsala saboda musulunci sutura yake so in ba haka ba fitinar take keke fadi ba zan kuma karshen ta ba to amma da yawa mutane an ga musu wannan ba sa yadda sai kai na ai wanda ka kama kai ta duka malam ne zaka shike ne na karshe yaya haka to wancan yayi ba imama adam yace akwai waya yanzu eh haka ne dama babban abin da ake kowa duka to haka za ku manta dama yanzu tunda an samu ci gaban da iyalai kana bibiyar su baka na suna bibiyar ka baka na sun san kai da komonka sun san hanyar tafowanka lokacin tafowarka har ma da lokacin da suke tsammanin ka yanzu wannan uzuri ya kau amma akan wanda aka san halin da yake ciki don wata rana mun yi wata tafiya doguwar tafiya da wani abokina mun doguwar tafiya kuma mun yi kwanaki da yawa a hanyar dawowa muna tafiya sai na ji yana waya da iyalansa wayar da yake yin nan sai na fahimci cewa ni sai na fahimci cewa ba su san yana hanya ba yana ajiye waya sai na ce masa amma fa kamar na fahimci iyalan ba su san kana hanya kuma tabbas za mu yi dare tunda nesa ne za mu yi dare tafiya ce ta wuni guda sai ya ce mun gaskiya ba su sani ba sai na ce to hakan daidai ne ai ba daidai ba ne ce masa ba daidai ba ne na ce in dai kana so idan ka je gidanka yau ka shiga a daren nan na yau ba su sani in ba su sani ba to haramun ne ka shiga gidanka a daren nan sai gobe ta ce kai ya yi ku a ce a daren nan ba shiga gida ba na ce zai yi ma in kai niya tunda ka shirya haka saboda ko da a ce zamanin na waya ne to fadali hadisin yana aiki har sai sun san in sun san kana zuwa to duka illoli sun tafi kafin ka zo za a gyara abinda za a gyara za a kawar abinda za a kawar za a kori na kora amma kuma abinda zan cikata da shi shine wajibi ne mu zauna da iyalanmu bisa ga kyakkyawan zato haramun ne a musulunci mutum ya zauna da iyalansa da zargi duk wanda yake zargin matarsa to bai halatta ya ci gaba da zama da ita ba ya halatta ba saboda in yana zarginta to dole Allah ya kawo mafita saboda kar zargin ya zama gaskiya ne ta kawo ɗan da ba ɗan gidan ba dole ya magana amma mutum ya zauna yana zargin matarsa bai je wajen shari'a an ɗauki matakin shari'a ba kuma ya ci gaba da zama a haka to wannan kwama ta lace da shari'a bata da kyau amma abinda aka fi so shine mutum wajibi ne ya zauna da iyalansa zama na kyakkyawan zato su zauna da shi zama na kyakkyawan zato kyautatawa juna zato kar ka yadda shedan ya wasa da hankalinka ka dinga zargin matarka yana da kyau kai mata tarbiya in waya kaga tana yawan yin waya yi baka gamsu ba to ba zargi za ka yi cewa tana waya da wani ko tana soyayya da wani ko tana kaza ba ka bi cika wane ne da wa kike waya wannan lambar waye a lambar dan gidan kawuna ne a lambar dan gidan kishiyar wance na ne a lambar ka ji ba muharrami bane sahaba wace da girman kina matar aure ki dinga biyo da ba muharrami ki wani kisan shari'a ta ana ba a wannan ba daidai bane ba bai kamace ki ba kar ka dauke shi zargi ko ta ce kawai ta mata su dangi a wurin mata haka suke barkate eh sai ga zandane mai mama kwafi shirgegen saurayi fa makwafi ya shigo gidanka anti to ya yau din ne me za a ce miki eh lambar waya ta tana cikin wayarta zai iya zuwa shi kawai yana zuwa ne yana jin dadin ganinta ko yana jin dadin zance da ita saboda dama Allah cewa yake irin waɗannan sai in wadda bai da sha'awa shine kawai aka halatta shi ga amma mai sha'awa me zai hana sai zama shi kawai muryar ta yake so Allah ya jarrabe shi amma ita bata gano ba saboda kawai dirkaniya wani lokacin irin ta mata Allah ya ji kan mata bata gano ba kar ka zarge ta ka ce wai matar ka wani a'a kawai suna da wannan halin. Sai ka ga idan ma kai fa mata magana akai, to zan hana shi zuwa gidan nan, sun da dama ajnabi ne, ba muharrami ki bane, ban yadda ba, ko kaɗan wannan ba halinki ba, bai kamace ki ba. In ka ɗan sananta sai ya ga tana kuka, sai shaidan ya zo ya ce maka wani abu suke yi, sai shaidan ya ce maka wani abu suke yi, alhalin kukanta da take yi kuka ne irin na za ka wulakanta shi bayan shekara da shekaru ana tare. Ka rabu da tunanin mata wallan. In kawai ita ta shiga damuwa, ta shiga tashin hankali, kai kana ganin saboda soyayya ne, ita kuma tana ganin yaya shekara da shekaru ɗan makwabta ɗan gidan babbar ƙawarta jimmai, ka zo ka masa wulakanci. Yawwa, na faɗi matar wani ko? An gane? Ka zo ka ci masa mutunci, ka ci masa zarafi a kan wannan take kuka. To kar ka yadda shaidan ya wasa da hankalinka, kuma kar ka yadda matarka ta dinga ganin cewa tuhumarta kake. In hikimar da za ka yadda cewa ka karkaɓe matarka daga waɗansu maza, ka karkaɓe amma ba da zargi ba, ba da zargi ba, kuma ka ɗauka cewa mata suna da wannan tunanin. Allah ya yafe mana, a yi haƙuri da Allah, mu dace haka. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.